This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan al'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 5 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hawwa mukanin labarai.
To Sarfilu, a yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai dunkule damtsen shi a Super Tuesday ga aboki a takararsa ɗaya tilo Nikki Haley. Dakarun Isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin Khan Yunus da ke kudancin Gaza. A yammacin ranar Litinin ne dakarun Amurka suka kai hari na baya-bayan nan a kan hare-haren wato makamai masu linzami da 'yan Houthi ke kaiwa kusa da Yemen.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa taɓarɓarewar lamarin tsaro a arewacin Nijar ya sa hukumomin kiwon lafiya haramta saka niqab ko abin rufe fuska a asibitoci. Ko ya mutane suka ji da wannan labari?
Dan an ce ki fidda ikab a ga fuskar kiki wuce ba matsala bane.
Ni da nan nazo likita, da nazo likita aka ce min dage ikab kawai saboda wannan abin da aka ce kawai ni kuma ban iya daga ikab kawai na tahiyata. Gaskiya abin da suka min ya bata min rashin sanin.
To daga nan za a ji cewa yau Talata ake gudanar da gagarumin zaɓen fidda gwani na masu neman takarar shugabancin kasar Amurka wanda ake yi wa lakabi da Super Tuesday. Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai dunkule damtsen shi a Super Tuesday ga abokiyar hamayyar shi kwaya ɗaya tilo Nikki Haley a zaben tsididan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, inda jihohi 15 su ma ke gudanar da zaɓe a jam'iyyar ta Republican a ranar zaɓe mafi girma ta kakar zaɓe. Tsohon shugaban ƙasar wanda ya mamaye yakin neman zaben na jam'iyyar ta Republican tun farkon farawa, duk kuwa da zarge-zargen aikata laifuffuka da aka tuhume shi kuma suka dabaibaye shi, ya yi amfani da hakan kuma ya yi fintinkau, inda a zagaye ɗaya na farko a zaben ya zama ɗan takara wanda ya fi farin jini da karbuwa, inda ya yi waje da jerin abokan bugawa a jam'iyyar ta Republican aka gangaro zuwa ga mutum biyu. Takarar ta yau Talata za ta samar da sama da kashi 1/3 na wakilan jam'iyyar Republican da sama da kashi 70 daga cikin 100 na yawan ƙuri'un da ake bukata domin samun zama ɗan takarar jam'iyyar. Dakarun Isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin Khan Yunus da ke kudancin Gaza a yau Talata, yayin da jami'an Falastinu suka ce wani hari ta sama da Isra'ilan ta kai a yankin na Khan Yunus ya halaka akalla mutane 17. Jami'an Falastinawan sun ce harin ya faru ne a kusa da wani asibitin Turai da ke makwabtaka da unguwannin Hamad. Dakarun Isra'ila sun ce sun kaikaci gine-ginen 'yan ta'adda na mayakan da ke yanki na Hamad tare da kame gwamman mayakan Hamas da mayakan jihadin musulunci da suka boye cikin fararen hula. Ana da ya ci gaba da ba ta kashi a Gaza a daidai lokacin da ake tafa fitikar ganin an cimma tsagaita wutar rikicin da ya hada da tattaunawa a Masar. A yammacin ranar Litinin ne dakarun Amurka suka kai hari na baya-bayan nan sakamakon hare-haren makamai masu linzami da 'yan Houthi ke kaiwa kusa da Yemen, a yayin da mayakan masu samun goyon bayan Iran ke ci gaba da yin barazana ga hanyoyin da jiragen ruwa ke bi a kogin Bahar Maliya da kogin Aden. Rundunar dakarun Amurkan ta ruwaito kai hari kan wasu jirage ruwa guda biyu masu ɗauke da makamai masu linzami da ta ce suna yin matuƙar barazana ga jiragen ruwa da ke yankin. Harin dai ya zo ne sawa'i bayan wani hari da aka sunsuno na mayakan Houthi na shirin kaiwa kan wani taragon jirgi da ke kan kogin Aden. Hukumar kula da harkokin kasuwanci na kan ruwa na ƙasar Birtaniya UKMTO ta ce an kai harin ne kimanin kilomita 170 daga kudu maso gabashi na tashar ruwan Aden na ƙasar ta Yemen. Ana sauraron labarin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba hawazar sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan sakamakon yadda matsalar tsaro ke kara tabbarewa a arewacin kasar Niger hukumomin kiwon lafiya kasar sun dauki matakin haramta sanya niqab da ma wasu abubuwa da fuska a asibitoci matakin da ya haifar da cece-kuce a tsakanin al'ummomin kasar wakilin Muhammad Mahmud na dauke da wannan rahoton
Hukumomin kiwon lafiya a gadas da ke arewacin Niger sun dauki matakin bada tsaro a asibitoci domin kare lafiyar masu shigowa da kuma marasa lafiya inda hukumomin suka dauki matakin haramta sanya niqab ga mata da ma wasu abubuwan da ke rufe fuskokin jama'a domin tabbatar da tsaro a cikin asibitoci Fima Jibo shugaban babbar asibitin jihar Agadez yayi karin bayani kan matakin
dokokin da an ka dauka dokokin na tahiya da tsaro kun san cikin zamanin da muke yanzu akwai matsala ta tahiya da tsaron kasa yau yadda muke tahiya an kula da don mai shiga inda mutane ke taruwa asibiti in an zo in mutum ya zo lulube ba a ganin huskar shi ba za a raida da shi ba ya kamata a ce in mutum zai shiga cikin hospital ya saki huska in mutum ya saki huskar shi an san wanda an gani amma in mutum ya zo a lulube za a kawo jin tsoron shi tsaron kasa kuma yana kawo da sai an shiga shakkun kowa duka wanda ga shigowa inda al'umma ta taru kwarai
wannan matakin da ya haifar da cece-kuce a tsakanin mata inda suke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta
dan an ce ki fidda ikab a ga fuskar ki wuce ba matsala bane
ni da nan nazo likita da nazo likita aka ce min dage ikab kawai saboda wannan abin da aka ce kawai ni kuma ban iya daga ikab kawai na tahiyata gaskiya abin da suka min ya bata min rashi yasa na tahi ban ma ga mutunan ba
dan an ce ka fidda bai zama wani lahani dole ne in ba a sa tsaro ba kenan ba a samu a kiyaye irin wannan abubuwa da suke faruwa
ko yaya masu sharhi ke kallon wannan matakin Abdullah mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum
wannan mataki ne mai kyau banda likita duk inda al'umma ke gamuwa ba aka dauki wannan mataki ma babba matsala bace saboda duk kariya kan muci balle irin wannan gare ne da ake ciki yanzu saboda harkoki sai a hankali gaskiya saboda komai na iya faruwa Allah kiyaye mutane sai su yi amfani da wannan dama su cuta ma al'umma saboda ba ka san kowa ne ne bai shiga da wanga ba ga shiga in mace na da liqab ba ka iya gane mace ce ko namiji idan ka ga yana da kyau a dauki mataki mai kyau irin wannan
gani yadda ake fuskantar matsalolin tsaro a kasar Niger yasa kungiyoyin addinai suka ba da goyen bayan su ga wannan matakin Fujaji Liman Ahar shugaban gamayyar kungiyoyin addinai na kasar Nijar
mu muna goyen bayan duk abin da zai kawo tsaro bisa kasa ko kasunni za a shiga ya kamata akwai masu sa ido kuma masu binciken mutane a wannan wuraren saboda yanzu musa an aka banna ta shafi kowa da kowa kuma za a gani lahin hukuma a ce ba ta yi sakaki har abu ya faru
hukumomin kiwon lafiya su yi kira ga al'umma na su ba su goyen baya don cimma gurin da suka sanya a gaba a fannin tsaro Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar
To a gaida Hamid Mahmud wannan shirin na zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hawwa ta Damana da karshen labaran duniyar
A yau Talata dakarun Ukraine suka ce dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun lalata jirage marasa matuki guda 18 da Rasha ta kaddamar da hari da su a cikin dare yayin da jiragen ruwan Ukraine marasa matuki suka drama wani jirgin sojin patrol na Rasha a kusa da Crimea sojojin leken asiri na Ukraine sun shaida jirgin na Rasha da ake kira Sergei Rakov suka ce jirage marasa matuki na Ukraine sun kai ma jirgin hari ne a kusa da mashigar Kerch Strait lamarin da ya illata sassan jirgin da dama wannan harin dai shine na baya-bayanan da Ukraine din ta kai da ke kaikaita jiragen Russia da ke zirga-zirga akan ruwan Bahar Maliya rundunar sojin saman Ukraine ta bayar da labarin cewa Russia ta kaddamar da adadin hare-hare ta sama da jirage marasa matuki 22 a cikin dare inda aka yi nasarar kakkabo 18 daga ciki daga saman Odessa A yau Talata ne aka fara shari'ar hamshakiyar mai harkar filaye da gidaje a birnin Ho Chi Minh na kasar Vietnam a tuhumar almubazzaranci da biliyoyin daloli da ake mata. Masu gabatar da kara sun ce shugabar kamfanin saye da sayar da gidaje na Van Thi Port, Trung Mai Leng, ta yi rubda ciki akan zunzurutun kuɗi dala biliyan 12 da miliyan 5,000 na bankin kasuwanci na Joint Stock daga tsakanin shekarun 2012 da 2022. Lam wadda ta rika yin wanda ka da mafi yawa da kudin da ke bankin ana zarginta da almubazzaranci da kudade ta hanyar bayar da bashin kudi na bogi ga kamfanonin Shell da dama akwai kuma wasu mutane 85 da za a gurfanar da ake da wato da ke da alaka da shari'ar da ake wa Mailan da ya hada da mijinta attajiri kuma dan kasuwa a Hong Kong da manyan tsaffin jami'an banki da dama da jami'an gwamnati da suka hada da akalla tsohon jami'in gwamnati guda da ake zargi da karbar cin hanci na dala biliyan 5 da miliyan 200,000
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai mu dawo kan batun siyasar Amurka inda a yau Talata yake gudanar da gagarumin zaben fidda gwani na yan jam'iyyun siyasar na Amurka. Kuma yanzu haka anan ɗakin watsa shirye-shiryenmu muna tare da abokin aikin Murtala Faruk Sanyinna. Malam Murtala barka da safiya.
Barkaka dai Malam Sarfilu
kuma abokan aiki. To idan za ka yi mana masu raro bayani me ake nufi da wannan Super Tuesday din?
Eto idan mun faro matashiyar abun kasan wato mataki na farko na gudanar da kowane zabe shine zaben fidda gwani inda za a tsaya da yan takara to a nan Amurka kusan za a ce zaben su ya sha bamban da na sauran kasashe wanda ake farawa shine Iowa caucus sa'annan aje New Hampshire kusan duka a cikin mako daya ko cikin mako biyu za a yi waɗannan to in ai waɗannan dai waɗannan sune dai shahararrun da ake fara yi kuma
su ma zaben da gwani ne kenan
dukkan su zaben fidda gwani ne amma sun dan bambanta da irin na yau to na yau kamar yadda kanji a ambaci ranar a matsayin Super Tuesday ma'ana wato kamar ranar Talata ta musamman to rana ce da za a gudanar da zaben fidda gwani inda za a sami kashi 1/3 na delegates ma'ana wakilai masu zaben yan takara na kowace jam'iyya to a yau za a gudanar da zaben ne kusan a jihohi 15 ko kuma 16 daga cikin jihohi 50 na
waɗanda ba su yi ba kenan
waɗanda ba su yi ba waɗanda aka gane su rana ɗaya kuma za a yi kuma kamar yadda na gaya maka yau ne za a wato kwaci wato kamar delegates yawan delegates ga dukkan yan takara kuma lokaci ɗaya ne za a yi ko kuma zance maka dukkan jam'iyyun suna yi ma'ana jam'iyyar Republican tana yi haka ita kuma jam'iyyar Democrat ita ma tana yi
to kallo kan wa zai koma jam'iyyar Republican ko kuma ta Democrat duk da yake mun san jam'iyyar wato Democrat ita ce mai mulki
kallo zai koma jam'iyyar Republican saboda jam'iyyar Democrat shugaba Biden kusan bai da wani babban kalubale a cikin fafatawar da ake yi so ana ma hasashen cewa watakila ba wani wahala ba wani jibin goshi shine zai zama watakila ake hasashe shine zai kasance dan takarar shugaban kasa na ita jam'iyyar Democrat to amma ita jam'iyyar Republican to kaga ita ce take da wato dan hamayya duk da ke ko ita ana ta tafiya ana ganin wane ne yafi farin jini ya zuwa yanzu ana iya cewa yan takara biyu ne suka rage a da kaga sun kai wajen su kusan 8 suka dawo 6 mutane na ta janyewa yanzu dai su biyu ne za a ce tsohon shugaba Donald Trump da kuma Nikki Haley mace wadda ita ma daga jam'iyyar ta Republican
wato ita ce wadda ta taba zama jakadiyar Amurka a majalisar dinkin duniya
wannan shi yana daya daga cikin abin da ya kara bata kwarin guya ko kuma ake ganin tana da dukkan wato muruwa da martabar da ake iya tsayawa shugaban kasa to amma sai dai fa Malam Sarfilo har yanzu tsohon shugaba Donald Trump shine ke kan gaba kawo yanzu saboda ya ninka ta ninkin baninkin da yawan delegates wanda kuma kaga yanzu kowa nema ne yake daga cikin delegates 865 su ne a yau za a yakin kwatar su tsakanin waɗannan
wanda ya samu mafi yawa shine nasara kenan
wanda ya sami dama amma akwai kasan kamar da na gaya maka sunan komai nasu suna da ka'ida kuma suna da mataki to dole ne yanzu ita Republican tana da adadin delegates 2,429 to daga cikin su dole ne sai mutum ya sami 1,215 to sannan ne
zai ya samu dama
sannan ne zai samu kaga sabanin wasu kasashe inda mutum guda ko kuma ƙuri'a guda ka sami rinjaye shikenan kai ne amma kaga Amurka komai nasu yana tafiya bisa tsari haka ita ma idan ka koma ita Democrat ita kuma tana da adadin delegates 3,934 to cikin su dole ne sai mutum dan takara ya lashe 1420 to sannan ne za a ce shine ya sami
wannan takara
to
mu koma kan masu zaben menene azukatan amurkawa idan sun fita zabe me za su duwa batutuwa ne suka fice musu tuwa
kwaya shi ma mallan sarfili ya bambanta da sauran kasashen duniya musamman kasashen mu na nahiyar Afrika a yanzu ba magana bace ta gina mana titi daga gari kaza zuwa kaza ko wani sha'anin tsaro a'a magana ce ta abubuwa kusan guda uku amma babban muhimmi daga cikin su wanda kuma duk sauran biyun suna da alaka da shi shine tattalin arziki. Zaka ga kowa yana magana akan tattalin arziki. Me zaka mai da hankali akai tattalin arziki? To daya daga na biyu abin da ke da muhimmanci a nan Amurka shine sha'anin tsaron kan iyaka. Wato ba su haka komai da tsaron kan iyakan nan ba. Duk da yake ka san Amurka kaman gida ne na kowa da kowa to amma ana karfafa cewa abi doka abi ka'ida. Amurka na bude ma kowa kofa amma ka bi doka ka bi ka'ida to amma ka san masu son su shigo Amurka din suna da yawa kusan kowace rana ta Allah wato kan iyaka Amurka da bubu take da masu son ketaruwa don haka dole wannan ko yana daya daga cikin abin da ke cima Amurka kudi da yawan gaske tsaron kan iyaka
wato tsaron kan iyaka shine to ma mutala mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da kai ma sauraro da fatan za a ci gaba da bibiyar lamarin Super Tuesday mu kawo musu labarin me ya faru kuma da karshen wannan rana mun gode kwarai da gaske to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger masu sauraron mu za su isa mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga haka da lokacin da ake so za a iba shafukan mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com to yanzu anan Washington DC agogo muna cewa karfe 10:16 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa yayin da ake ci gaba da samun hawan farashin kayan masarufi a Najeriya da ba ta ba ganin irin sa ba yanzu haka bankin ci gaban Afirka AFDB ya fara wani rangadi a wasu jihohin Najeriya kuma ganin yadda za a taimakawa manoma da shawarwari da dabarun noma na zamani dan ganin sun inganta noman su ya tafi daidai da zamani da kuma samar da wadataccen abinci a cikin shirin na wannan makon wakilin Salisu Garba Lado ya tattauna mana da shugaban kamfanin AgTech Innovation Labs a Najeriya kuma consultant akan harkokin noma da kiwo da tattalin arziki a Afirka Alhaji Sha'ibu Bello inda ya fara da jan hankalin manoma da matasa kan noman zamani
haƙiƙanin gaskiya manoman mu da nada wanda muka sani dole su ma sai sun wa kansu fada sai kuma sun canza halayen su na farko kenan kashi na biyu shine a jawo hankalin matasa su koma noma
yanzu Alhaji kana ganin matasan yanzu za su yadda su duka su yi noma yadda ake fama yanzu matashi yana ganin ba zai iya zuwa ya duka ya rungumi fartanya ya ci gaba da noma ba ko dai akwai tsarin da za a yi na nomar zamani
noma na yanzu ba noma kamar na da bane noma ya kasance ya zama business kuma shi yasa muke so mu kawo waɗannan infrastructure din da na'urori ya kasancewa ba sai ka duka zaka yi noma ba kuma ka fahimci cewa zaka amfani da na'uran zamani kai magana da manomin America ko China ko South Africa ko ina ko Niger ma nan kusa ya kasance kuna da fahimtar juna abinda ake a shiga league na duniya na manoma shine amma manoman da su abinda suke kallo in gwamnati na abu rabo na burinci basu damu da wanzuwan abun ba har yaya da jikoki su zo su gani su gada ba to kuma gaskiya yawanci ya hada karancin ilimi inda da ilimi duk ba za a yi wannan ba to karancin ilimin shi yake kawo haka so to haka farming population din ma namu na Najeriya kamata mu canza shi
yawa to Alhaji kace za a canja farming population din misali kamar taya za a canja shi
mu kawo ya matasa masu hazaka wanda kuma training din kuma zai canza ba wallahi sai an je irin wannan ba mun fito da wani tsari na e-learning
yawa to alaji kace kun fito da wani tsari na e-learning ya tsarin e-learning din yake
kana zauna a gidanka ko a faloka ko kuma dauko tsarin irin kallon gidan television da ake a kauyuka da ai connecting to internet manoma su taru a wurin a koya musu dabarun noma wanda ake so a asasa a wannan lokaci ka gane so in akai haka akai wannan to nan da nan nan take za ga abuwa za su wanzu abuwa kuma za su yi kyau ka gane so amma in mun ce za mu tafi a doron dadi gaskiya ko no matter how kashe kuɗi da kai da kuma abin nan in dai mutanen nan ba su fahimta ko ba su da wannan wayewanka to it will be very very difficult a ce an samu abin da ake so
to yanzu alhaji misali wace shawara za a ba wa manoman mu na Najeriya da ma na duniya gabaki daya akan rungumar wannan al'amari da aka shigo da shi ko ko za a shigo da wannan noma na zamani
manoma dole su hakura su koyi dabarun noma kuma su canza halayen su akan cewa in an baka ka noma kuma ai kokari mu kuma nan mu tantance su waye asalin manoma da yan siyasan manoma dan yawanci za ga an zo irin wannan sai ga an cincike form amma duk yan siyasa ne yan barandan siyasa ne suka cika abun bayi za su ana ba su sai da abun nan kar a siyar a tsaya ai noma kuma a fahimci abun to shine abun da kawo arziki da kuma karin arziki a cikin tarayyar jama'a
daga karshe ban sani ba ko alaji yana da abun da zai fadi wa al'ummar duniya dangane da wannan tafiya da ake ciki wanda ni ban tambaye shi ba
abun da zan fada shine hakuri ana kukan yunwa in kallo da kukan yunwan nan gaskiya ba wa kasar nan bane amma ban ce kuma daidai bane halin da ake ciki yawanci har yanzu ba mu waye wanda zamu ce maimakon ka dauki file ka dinga yawo office kana neman wannan fa aikin babu shi yanzu shine gaskiya magana amma kan mu ƴaƴan uwanmu da abokan mu da suke magana yanzu yawanci tuntuni mun watsar da maganan cewa sai ka samu aiki a waje kaza koko sai kai zaman office an daina wannan yanzu
to yanzu alhaji me ya kamata a runguma kenan tunda waɗannan jawabai da kai na maganar bin office ko kuma zama ce dole sai aikin gwamnati ka bada shawara cewa wannan tsari ya riga ya wuce me ya kamata a yi
sana'a shine abun yi sana'an nan wallahi in ka dace abinda zaka samu albashi a wata daya wallahi sai ga a rana ɗaya kana zaune gidin sana'an ka samu kuma kuɗin nan da ake hari a manyan wurare bana son faɗi ma'aikatu manya ko a Abuja ko a Lagos ko a Port Harcourt wallahi ko su ma kansu kuɗin ya fara musu karanci saboda hawan farashi da kuma yanayin da yau ya kawo haka su ma kansu suna fara ganin cewa ruwan shi ma ya fara wuce guya yana zai kai cinya ka gani so yawancin su na likin me za su yi yawancin su waɗansu sukan resign ma da dan kuɗin da za su samu su je su kafa sana'a saboda kana sana'an ka kullun kana cikin samu kuma karfinka da kuma roƙon Allah da sa'an da Allah baka shine yawan samun da zaka yi amma in ka tsaya kan albashi ba zai kai ka ko ina ba saboda sana'a albashi wallahi tallahi ban ce kar ayi ban an samu amma akawa da kai akwai sana'o'i kala amma yawan sana'o'in ya fi yawa a wajen harkar noma ne noman nan da so ɗaya muke yin shi amma yanzu mun canza kalanda din a wannan tafiyan ayi shi so uku a rana
to yanzu alhaji maganar noman nan so uku a shekara to ya zai da maganar ruwa kuma duba da cewa ruwa yana da nashi lokacin da yake zuwa ya zai a samar da ruwa da za a yi noma so uku a shekara
duk muna tanadin yadda za a samu ruwan ita kanta ya kasance za ka yi noman nan so uku misali daga October zuwa February daga February zuwa June daga June again zuwa October in ka iya haka so ɗaya so uku kenan in ma ton ɗaya kake samu kaga ton uku kenan bare kuma irin da za a baka zai ninka ya banyanka wajen so hudu biyar ko shida ko goma ma to kaga in kai so uku kai kuma times ƙarin sabon irin da aka baka dan da ba mu da iri abinda muka shuka mukan dan ɗiba mu goye in shekara ya zago mu saki to ka aje abin su a shekara ka san dole kwari sun mai illa karfin sa ya rabu
to yanzu alhaji shi karan kansa magana irin da kai bato yanzu akai shi kuma ya zai a samar da shi duk tunda ga tsarin da irin daman take akai yanzu za a sake samar da wani sabo na zamani ne ko dai ya tsarin zai zama
ana niyan a kawo abudan halaye na amfani da iri sosai ya kasance iri ne ba wai grain kake amfani da shi ba zai kara yawan abin da kake nomawa ko mai kun so daya zaka yi so uku a shekara to in akwai hanyar da zaka cire mutane daga poverty to wannan shine one major way da yawanci yan Najeriya za su fita daga poverty in Allah ya so yarda
yanzu kuma sai sashin kasuwa inda za mu leƙa kasuwar Jalungo da ke jihar Taraban Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon.
Kuna magana da Bashar Adamu, ina sayar da shinkafa a bakin kasuwar Jalingo.
Yanzu misali wannan shinkafar nawa ake sayar da ita buhunta misali?
Yanzu buhun shinkafar nan ya danganta da yanayin kalan ta kalan farashinta. Muna sayan buhun shinkafar nan, akwai wanda zaka saya 110,000, akwai wanda zaka saya 150,000, akwai wanda zaka saya 100,000, ya danganta da yanayin kanta.
Wato ita shinkafar yanzu misali wanda zaka saya 110,000 da 150,000 din da kake magana, shan shara ce ko dai surfa kwa?
A wanda aka surfa ne aka gyara shi, bawan muna sayan sa shi bai wuce 35,000-40,000 ba.
Sunana Abubakar Shidu, ni asalin haifaffen garin Taraba ne, ina sayar da shinkafa a bakin kasuwar Jalingo.
Yanzu kamar nawa kuke sayar da mudun shinkafa?
Yanzu mudun shinkafa mai kyau muna sayar da shi 2,400, wani mai dan sauki-saukin da 300 har da 100 ma akwai, yanayin kyonsa ne da yanayin farashin shi.
To amma mutane suna zuwa saya yanzu duba da cewa babu kuɗi a hannun jama'a?
Ana zuwa ana saya, amma ba kamar yadda lokacin da akwai kuɗi a hannun jama'a ba. Yanzu majority yawanci lokacin da ake kasuwa sai lokacin wata ya kare ana salari.
Abubakar,
yanzu nawa ake sayar da buhun albasa?
Buhun albasa ba, naira 30,000 da ya sauka, alhamdulillah, mun gode Allah.
To buhun tarugu ba?
Buhun tarugu dai, amma yau ba naira 25,000.
To ita tumatur kuma fa?
Tumatur dai yau ya kara kuɗi, ledan shi ma yau 6,000.
Tattasai ba?
Tattasai naira 30,000.
Sunana Ismail Adam.
Daga ina?
Daga Jalingo, Taraba State.
To Malam Ismaila, me kake saidawa yanzu haka?
Ina sayar da kifi a bakin kasuwar Jalingo.
Nawa ake sayar da katon dinsa?
Katon dinsa yana kaiwa, akwai yanayi ne, akwai manya, akwai medium, kuma akwai ƙanana. Ana samu kamar na 90,000 haka, 80,000 zuwa 70,000.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Alhaji Sha'ibu Bello da wakilin mu a Taraba Salisu Garbalado da kuma Julie Discretion da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To wannan haka yake, a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kai rakare shirin ga labaran duniya, amma fa wannan karan a takaice.
To a takaice, Sarfilo, a yau ne ake sa ran shugaban, wato tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai dunkula dantsen shi a Super Tuesday ga abokiyar hamayyar shi kwaya ɗaya tilo Nikki Haley a zaben tsaye da dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, inda jihohi 15 ke gudanar da nasu zaben a jam'iyyar ta Republican na ranar zabe mafi girma ta kakar zabe. Tsohon shugaban ƙasar, wanda ya mamaye yakin neman zaben na jam'iyyar ta Republican tun farkon farawa, duk wanda zarge-zargen aikata laifuka da suka dabaibaye shi, yayi masa fintin kawai, inda banda zagaye na ɗaya na farko-farkon zaben fidda ɗan takaran, inda ya yi waje da jerin abokan bugawa a jam'iyyar ta Republican aka gangaro zuwa ga mutum biyu. Dakarun Isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin Khan Yunis da ke kudancin Gaza a yau Talata, yayin da jami'an Falastina suka ce an kai wani hari ta sama da Isra'ilan ta kai a yankin na Khan Yunis, wanda ya halaka akalla mutane 17. Jami'an Falastinawan sun ce wato harin ya faru ne a kusa da wani asibitin Turai da ke makwabtaka da unguwannin Hamad. Dakarun Isra'ilan sun ce sun kaikaici gine-ginen 'yan ta'adda ne na wato a yankin na Hamad, tare da kame gwamman mayakan Hamas da mayakan jihadin musulunci. A yammacin ranar Litinin ne dakarun Amurka suka kai hari na baya-bayan nan sakamakon hare-haren makamai masu linzami da 'yan Houthi ke kaiwa kusa da Yemen, a yayin da mayakan masu samun goyon bayan Iran ke ci gaba da yin barazana ga hanyoyin da jiragen ruwa ke bi a kogin Bahar Maliya da kogin Aden. Rundunar dakarun Amurka ta ruwaito kai hari kan wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da makamai masu linzami da ta ce suna yin matukar barazana ga jiragen ruwa da ke yankin. Harin dai ya zo ne sa'o'i bayan wani hari da aka sansuno mayakan Houthi na shirin kaiwa kan wani taragon jirgi da ke kan kogin na Aden. A yau Talata, dakarun Ukraine suka ce dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun lalata jirage marasa matuki guda 18 da Rasha ta kaddamar da hari da su a cikin dare. yayin da jiragen ruwan Ukraine marasa matuki suka dirama wani jirgin sojin patrol na Russia a kusa da Crimea. Sojojin leken asiri na Ukraine sun shaida jirgin na Russia da ake kira Sergei Kotov, suka ce jirage marasa matuki na Ukraine sun kai ma jirgin hari ne a kusa da mashigar Kerch Strait, lamarin da ya illata sassan jirgin da dama.
To Allah ya kyauta masu raro, da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da zamu sake da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu ran shirye-shiryen mu, sai a zirshafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amaradin Hawwa Sharif da taimaka wa shirin ya zo gare ku, sai kuma Julie Lebes Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyoyin mu na yau, wato Pete Handley da Al Santos. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.